بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله العليم الحكيم. أما بعد، منا قال جدد بودين مغا الله سبحانه وتعالى يفوق لما دمان غنشنسا وانا قبا منتتون أبوبوا بابو ليفي وانا مقجي ما أنمو ديا da kuma ashukuru da kuma almadahu. Mun ji irin bambancin da ke tsakankaninsu. Sannan mun ji cewa Allah subhanahu wataala shine ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda a gurguje muka yi bayani akan annabtaka da kuma manzanci da bambancin da ke tsakankaninsu. Mun ji kuma cewa shari'a da Allah subhanahu wataala ya aiko annabi da shi shine ilimi mai amfani, shi kuma addini na gaskiya shine kyawawan aiki. Duk wani aiki da ke tsarkake zuciya, yake tsaftace ɗabi'a, yake gyara halaye, yake tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala da abin da Allah ya kadarta, wannan shine addini na gaskiya. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai daukaka addinin musulunci a birbishin sauran addinai ta hanyar wa'azi da fadakarwa da kafa hujja da tsaida dalili. Hakan yakan bayi kuma har ya zuwa ayyaki. Waɗannan su ne hanyoyi guda biyu da Allah subhanahu wa ta'ala ke tabbatar da addini ta hanyar karantarwa da ilmantarwa da bayani da kafa hujja. Hanya ta biyu kuma ita ce hanyar a fito da takobi a yaƙi duk wanda yake neman ya kawo mu addinin musulunci koma baya. Sannan mala ya kawo gaban wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله. من ji cewa shahada ba ta kasancewa har sai in ta cika sifofi guda uku, sannan ake kiranta shahada. Abu na farko ya kasance abin da za a yi magana akai an san shi haƙiƙanin sani, akwai ilimi cikakke a kansa. Sannan abu na biyu akwai yaqini na tabbas a kansa. Abu na uku kuma a fito a furta shi da harshe. To a wannan lokaci sai a ce an yi shahada, an ba da shaida. Duk abin da bai cika waɗannan ba, ba a kiran shi shahada. An muka ɗan bubbuga misalai a kan wannan. Mun ji gaban da malam ya magana a kan ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Annabi sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzansa ne. Mun ji irin anan ne muka yi bayani akan bambanci da suke tsakanin annabi da manzo. To har ya zuwa dai ƙarshen abin da shi malam ya kawo wasallama tasliman mazidan. A jumlace kuma mun tattauna akan makoman addinin musulunci wanda yake da alaƙa da wancan aya da malam ya kawo a farko, cewa ƙarshen al'amari dai duk zai koma zuwa ga addinin musulunci. Allah ya taimaki addinin musulunci a lokuta guda biyu. Lokacin farko shine zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama, addinin musulunci ya danna duk wani addini. To duk da kasancewan daga baya an sami, wato an sami dahan, an sami da'awan ta cakuɗi da dubu, ta cakuɗi da abun nan abubuwa bid'o'i da ƙirƙire-ƙirƙire wanda ya rudar ya kuma halakar, ya tada mutane akan turba na annabta na gaskiya. Kamar yadda ya zo a cikin hadithin Hudhaifa, yadda yake ba da bayanin cewa mutane sun kasance suna tambayan annabi sallallahu alaihi wasallama akan alkhairi, amma ni akan sharri nake tambayansa. Ya ce ina tsoron kada sharri ya zo ya same ni, ni ban gane shi ba. Ya ce to na taɓa tambayan annabi sallallahu alaihi wasallama, na ce ya manzon Allah, muna cikin duhu, muna cikin halaka, sai Allah subhanahu wata'ala ya aiko mana da wannan haske naka wanda ka zo mana da shi. To bayan wannan hasken akwai wani duhu kuma? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace lalle akwai duhu. Bayan wannan hasken da nazo da shi, ko kuma za a samu waɗansu sharrora za su biyo baya. Kamar dai manzon Allah yana ishara zuwa ga miyagun aqidu waɗanda za su bayyana. Yace to bayan nan haske zai ƙara bayyana, shiriya za ta ƙara tabbata. Manzon Allah yace eh, bayan wancan fitina da waɗancan sharrora to za a samu wani haske kuma zai ƙara bayyana. Sai dai wa fihi dakhan, haka annabi ya kira. Yace a tare da wannan shiriyan, a tare da wannan hasken akwai dakhan, shine akwai hayaki, akwai rikitarwa, wato gaskiya za ta cakuɗi da ɓata. Annabi sallama yake bayanin cewa abin da ake nufi da wannan shine akwai waɗansu du'atun ala abwabi jahannama, akwai waɗansu masu da'awa suna ƙofofin jahannama ne. Annabi ya siffanta su da cewa kullun jildatina, irin fatan jikinmu suke da shi. Wa yatakallamuna bi alsinatina, suna magana da irin harshenmu. Da aka waɗannan sufofi guda biyu suna magana da harshenmu, irin harshen addinin musulunci, da sunan musulunci suke yi. Kuma fatan jikinsu irin namu ne, ko dai ya kasance suna ma magana da larabci, fatansu irin na larabawa, ko kuma ya kasance fatan jikinsu irin na musulmi ne, kamar dai dukansu musulmi ne a suna, amma kuma ala abwabi jahannama, manzon Allah ce akan kofan jahannama suke da'awa. Man ajabahum qazafuhu fiha, duk wanda ya amsa musu za su ingiza shi wutan jahannama. To wannan yana nuni akan cewa wato duhu da hayaki da banna ya cakuɗi da da'awan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, amma kuma a ƙarshen zamani al'amura za su ƙara daidaita da izinin Allah subhanahu wata'ala, wacce za ta kasance makoman al'umma ya zama kyakkyawan makoma, addinin musulunci ya mamaye ko'ina. Har mun kawo ɗan hadisai akan haka, da fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana muwafaka. Yau inda za mu tashi ne inda malai yake cewa amma ba'adu, bayan haka har kullum amma ba'adu sanannen abu ne a cikin wato wannan addini namu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama idan ya gama shimfiɗa, ya yi yabo ga Allah, ya yabi Allah da abin da Allah ya cancanta, sai ya ce amma ba'adu. Ina daga cikin sunnonin fara magana mutum ya fara da amma ba'adu. Hadisai da dama sun zo a cikin sunnoni, cikin aikin Annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa. Duk inda aka yi shimfiɗa, aka yabi Allah, aka yi salati ga Annabi, to sai a ce amma ba'adu, bayan haka. Akwai malaman nahawu suna da irin takadirat ɗin da suke kaddara wannan, mahama ya kunni shay'in ba'du kaza, shine irin takadirin, wato to duk dai yanzu an gama kaza, abin da zai biyo baya shine kaza, shine ma'anar amma ba'du. Faɗin amma ba'du na daga cikin sunnoni na magana wanda ya tabbata a cikin shari'ar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ce amma ba'du, bayan haka. Wa hadha i'tiqadul firqatin najiya al-mansura ila qiyam as-sa'a ahli sunnati wal jama'a. Malam ya ce wannan, wato fa hadha, wannan abin da ke gaba gare ka, ko kuma abin da zaka karanta shi bayan wannan, i'tiqadu al-firqatin najiya, shine aqidar al-firqatin najiya al-mansura ila qiyam as-sa'a. Yace wannan abin shine aqidan al-firqatin najiya. Aqida kalma ce sananniya wacce ana nanata ta kusan kullum, da dama suna faɗin ta ma basu ma san abin da ake nufi da ita ba. Za a ce wane yana da mummunan aqida, ko wane yana da kyakkyawan aqida, ko kuma wannan mas'ala tana da alaka da aqida. Wannan hatta zama kalma sananniya a cikin al'ummarmu. Lafazin aqida ya koma ma daga cikin harfan Hausa. In aka ce wannan ai yana da mummunan aqida, to lafazin ya koma Hausa, kowa ya gane abin da ake nufi, amma a asali al-aqida lafazi ne na Larabci. Idan aka ce al-aqida a Larabci, abin da ake nufi shine kullewa, kulle abu, kullun kuma irin mai karfin nan, kulli mai karfi shine ma'anan al-aqida. Daga al-aqadu ne, in aka ce aqadul hab, aqadul habala, ya kulle igiya, wato ya tanke shi tankewa mai karfi. To daga nan ne aka samo al-aqida. Idan malaman musulunci suka ce aqida, to suna nufin wato wani kulli mai karfi da mutum ya cunkusa shi a cikin zuciyarsa ya aje shi, shine ma'anan al-aqida. Wannan kullun ko mai kyau ko mari kyau, kulli mai karfi wanda mutum ya sanya shi a cikin zuciyarsa ya kimtsa shi a ciki, ko mai kyau ne ko mari kyau, zai a kira shi da sunan aqida. To in aka ce aqidar musulunci, to kaga ana magana akan ingantacciyar aqida kenan. Da haka abin da ake nufi shine wani imani mai karfi wanda shakka ko kokwanto ko zato baya shiga cikinsa, amma sai ya tsallake matakai guda biyu sannan zai zama aqida. Na farko dai al-ilmu al-yaqini, sai an sami ilimi na yaqini. Na biyu kuma sai an sami al-jazm, sai an sami tabbatar da wannan abin a cikin zuciya. Dan haka abin da mutum ya san shi, sanin da yake na yaqini, sanin yaqini shine babu shakka a ciki, babu zato a ciki, babu wani abin da ke iya girgiza wannan ilimin. Wannan shine al-ilmu al-yaqini. To sannan sai an samu al-jazm, kuma ka tabbatar da shi ko a zahiri ko a baɗini, ka tabbatar da shi yana nan kuma a cikin zuciya ka aje shi, to wannan sai ya zama aqida kenan. To idan aka ce wannan ita ce aqidar musulunci, kenan ilimi ne ƙarfi na yaqini da babu shakka, babu tababa, babu kokwanto, babu zato a ciki, wanda mutum ya kudurce dangane da Allah, dangane da mala'ikun Allah, da littattafan Allah, da manzannin Allah, da tashin alkiyama, da kuma kaddaran Allah subhanahu wa ta'ala. To shi ne ma'anan aqidar musulunci. Da haka idan kaji an ce wane yana da kyakkyawan aqida, wato ya kudurce waɗancan abubuwan waɗanda suka ginu a kan ilimi na tabbas, kuma baya shakka baya kokwanto. In kaji an ce wane yana da mummunan aqida, ya ilmanci waɗancan abubuwan da aka faɗi, yana da ilimi cikakke a kansu, ilimin da yake babu shakka babu tababa, amma kuma ta mummunan hanya ya samu wannan ilimi. Ko dai ya kasance ta mummunan fassara, ko ya kasance ta mummunan ƙuduri, ko kuma ya kasance ya ɗauko su ne ba daga maɓuɓɓugan ma da ake ɗauko ilimi ba, to irin wannan lokaci sai a ce wane yana da mummunan aqida. Kaga da wanda ke bin aqidan Shi'a, da wanda ke bin aqidan Sunna, duk cikansu suna bin aqida ne. To amma ina ka samu matsala ga dan Shi'a, ya ɗauko ilimin da ya yadda da shi ne daga maɓuɓɓugan da yake ba maɓuɓɓugan ilimi ba, saboda ya ɗauko shi ne daga waɗansu malamai nashi wanda ya yadda da su, ko kuma ya ɗauko ne daga mafarkai irin wanda ke zuwa a mafi yawan aqidojin ɗariƙa, a mafarkai ne akan samu, ko a ɗauko daga shehunnai, ko kuma zace-zace, kamar yadda mun karanta a cikin kitabu Tawhid da waɗansu littafai ba ɗaya ba biyu ba, cewa in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfusu, bin zato da kuma san rai da kuma zato, mutum yana bin san ransa, ko kuma yana bin zato, zaton cewa Allah yana son kaza, ko kuma to ai Allah ba zai so kaza ba, ko kuma ya za a yi a ce Allah baya son kaza, to zato kenan da haka ya gina addini. to da wannan sai ya kasance ya sami ilimi ne yakin amma kuma ta gurbatacciyar hanya wannan sai ya bashi lasisi ya zama yana da gurbatacciyar aqida amma in ya sami ilimi ne yakin wanda babu shakka babu ta babu a ciki kuma daga mabubuga da ake daukan ilimi qur'ani da sunna ta hanyar magabata na kwarai sai ya zama ya sami ingantacciyar aqida dan haka wannan shine ma'anan aqidar musulunci idan kaji malami suna bayani akan aqida to malai yake cewa fa hadha i'tiqadul firqatin najiya wannan abin da zai zo a cikin wannan littafi shine aqidar al-firqatin najiya al-firqatin najiya wato runduna da za ta ci nasara ko kuma runduna za ta kubuta al-firqa ma'anar shi shine afa'ifa wani sashen mutane cincirin da mutane ko kuma ka ce kungiya misali annajiya kuma daga annajatu annajatu abinda ake nufi da shi shine kubuta wannan abinda zamu kawo a cikin wannan littafi shine aqidar wannan kungiya da za ta kubuta a duniya za ta kubuta a lahira za ta kubuta a duniya daga bid'o'i da miyagun aqidu za ta kubuta a lahira daga azaban Allah subhanahu wa ta'ala wannan malan ya fassara ma'anan wancan hadisi ne sananne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa taftariqu ummati ala salatin wa sab'ina firqa lokacin da yake bada bayani akan karkashe-karkashen addini yace yahudu sun kasu gida 71 kirista sun kasu gida 72 sai ya ce wa taftariqu ummati ala salatin wa 70 firqa wannan al'ummata kuma za ta rarraba gida 73 isnani ko isnatani wa 70 fi nari guda 72 dukkan kacan wuta ne wahidatun fil janna sai ce kade za ta shiga aljanna sai mai tambaya tambaye shi wacce ce sai ce wahiya man kana ala mislama ana alaihi al-yawm wa ashabi sune waɗanda suke kan turban da nake kai a yau din nan ni da sahabbaina a wata ruwa ba ta goda al-yawm din ba amma dai ya ce sune waɗanda suke kan abin da nake kai ni da sahabbaina to su kadai ne za su kubuta daga azaban Allah subhanahu wataala ranar tashin al-kiyama amma duk kungiyoyin nan guda 72 in mutane to idan ya kasance ahlus sunna sune wannan to sune al-firqatin najiya kenan sune kungiyen da za su kubuta daga azaban Allah subhanahu wataala saboda a duniya sun kubuta daga bid'a me yasa sun kasance akan abin da annabi yake da sahabbansa a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rabu to kaga a duniya sun kubuta daga bid'a saboda ni sun bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama ranan tashin alkiyama za su kubuta daga azaban Allah saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce su kadai ne za su kubuta to wadannan kungiyoyi guda 72 kaman kana iya cewa su ne asali amma kana iya samun waɗansu ƴan ƙananan ƙungiyoyin waɗanda suke da alaƙa da wancan su kuma su yi ta bayyana har ya zuwa abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so malamai sun ta rubuce-rubuce har waɗansu sun ta ƙoƙari su ƙididdige waɗannan ƙungiyoyi guda 72 ɗin sun ta ƙoƙari sun kawo usul ɗinsu cewa ginshiƙan waɗannan aƙidu miyagu guda 72 sun ƙididdige su guda 5 ne kamar yadda al-Imam al-Barbahari ya kawo a cikin sharhus sunna da waɗansu daga cikin malamai suka ce akwai khawarij akwai murji'a akwai mu'tazila akwai rafida akwai kuma jahmiya da zamu karanta su insha Allah ta'ala idan mun shiga cikin littafin sosai to a ƙarƙashin wannan sai malaman suka yi ta ƙoƙari su ƙididdige cewa a ƙarƙashin khawarij akwai ƙungiya kaza akwai ƙungiya kaza akwai ƙungiya kaza a ƙarƙashin mu'tazila akwai ƙungiya kaza akwai ƙungiya kaza a ƙarƙashin kaza akwai ƙungiya kaza ƙungiya kaza amma da daraman malamai masu tahqiqi ba su yadda da wannan kike da kikin iyakanci a ƙungiya kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza ƙungiya kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza amma dai kusan malaman sun aminta cewa akwai usul akwai tushen waɗannan miyagun aƙidun ga baki ɗayansu, su ne waɗannan miyagun aƙidun da na ambata yanzu, su ne tushe na dukkan sharroran miyagun aƙidun da za su bayyana a cikin al'umma, su ne tushe. Amma ana iya samun wato ka ga adadin nasu ma ya ƙaru, amma duk inda dai aka kai aka komo, to za ka ga cewa a ƙarƙashin guda 72 nan suke jijjuyawa. Za ka iya samun wata ƙungiya ta bayyana ba ta a cikin 72 nan, amma ta ɗauko baƙar aƙidan ɗaya daga cikin ƙungiyoyin nan guda 72, ɗauka a ce abadin imani, abadin annabtaka, kuma sai ta ɗauko aƙidan wata ƙungiya, sai ta formin ɗin nata aƙida. Ababin shugabanci sai ta ɗauko daga aƙidan shi'anci. Ababin walittaka sai ta ɗauko daga aƙidan irja. Kila an gane wato abin nan aƙidan mu'tazila ko aƙidan murji'a ko aƙidan jahaniya. Sai kasance su ma sai su kafa nasu ƙungiyar. Amma duk dai in ka tattara miyagun aƙidun suna kekkewayawa ne tsakankanin ƙungiyoyin nan guda 72. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi a cikin wannan hadisi. To al-firqatun najiya ita duk ba ta a cikin waɗannan miyagun aqidun, ita tana kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne da sahabbansa a cikin komi, tana kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa, musamman abin da ke da alaka da aqidu, abin da ke da alaka da ibadu, ijtihadi na iya shigowa don waɗansu mas'alolin sukan faru ne ma bayan wucewar annabi da sahabbai. To kaga wannan lokaci ijtihadin malaman wannan zamani ne, ba shi ake magana ba. Abin da ke da alaka da aqidu kuwa sun shiga cikin waɗannan abubuwan ne guda 6 arkanul imani, wanda malam ya kawo su a cikin farkon wannan littafin. Duk wani abin da zai zo a ƙarƙashin nan ne. Kaga akwai mas'aloli irin matsalar imama, matsalar shugabanci, wanda a nan ne ƙungiyar shi'anci ta fi mai da hankali, kuma ta ƙarƙashin nan ne kafircinta ya zo. To in ka ɗauki matsalar imama, to sai ka ga yana da alaƙa da ɗaya daga cikin waɗancan rukunne guda 6 wanda za mu zo mu bayaninsu insha Allahu ta'ala. Kila an gane matsalar da kyau. To akwai matsaloli daban-daban waɗanda yake duk dai suna ƙarƙashin wannan ne. Idan mun shiga cikin littafi insha Allahu ta'ala za mu fahimci mafi yawansu. To da wannan hadisi ake kiran ahlus sunna al-firqatun najiya. Domin lokacin da aka tambayi al-Imam Ahmad bin Hanbal, su wanne ne wannan ƙungiyar? Yace to in ba ahlus sunna ba, su wani kenan? Ya tabbata da cewa ahlus sunna ko kuma ahlul hadis. A wancan zamani suna kiran su ahlus sunna ko kuma ahlul hadis. Yace to in ba su ba, ban san wanda ake nufi ba. To saboda wannan sai ana kiran su al-firqatun najiya. Sai malai yace to wannan ita shine aqidar al-firqatun najiya al-mansura, waɗanda Allah subhanahu wataala zai taimake su. Wannan shi kuma ya zo a cikin wani hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayanin cewa la tazalu qa'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadhurruhum man khazalahum ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك. cewa akwai wata kungiya wacce take ba za ta gushe akan gaskiya ba. la tazalu qa'ifatun min ummati, akwai wata kungiya a cikin wannan al'umman ba za ta gushe ba, alal haq, suna nan akan turba na gaskiya. la yadhurruhum man khazalahum ولا من خالفهم, wanda duk ya taɓar da su ko ya saɓa musu ba zai cutar da su ba. Haka nan za su ci gaba da samun taimakon Allah hatta ya ati amrullahi, har ya zuwa lokacin da al'amarin Allah zai zo. Uhum kazalik, suna nan akan wannan turba. To su ne al-mansura ɗin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke nufi cewa Allah zai taimake su ne, kamar yadda muka yi bayani a baya, ta hanyar ilimi mai amfani. Su za su yi ilimi mai amfani, za su kuma karantar da al'umma ilimi mai amfani. hakanan Allah zai taimake su idan abin ya kai ga sai an fito da takobi an fito da makami an yaki Allah subhanahu wataala zai taimake su ba zai tabar da su ba wannan baya nuni akan cewa wani lokaci ba za a iya rinjayen su a wurin yaki ba ana iya rinjayen su kamar abin da ya faru a yakin Uhud kaga Allah subhanahu wataala ya taimake su habbai amma daga baya hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun har lokacin da aka samu sabani waɗansu suka ce kaza waɗansu suka ce kaza kansu ya rabu a lokacin nan kuma sai Allah subhanahu wataala sai ya dora kafirai akan su aka kakkashe sahabbai da yawa aka razanar da su aka tsoratar da su duk da kasancewa daga ƙarshe da Allah subhanahu wataala kuma ya ce muke su kuma Allah ya hada kansa kuma ya gafarta musu abin da suka yi na kwarafarai fa ana iya rinjayen musulmi domin lokacin da aka yi masa habbai wannan sun girgiza kwarai da gaske a wannan yakin ne aka fasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam goshi aka karya masa hakuri mun karanta a cikin kitabu tauhid ko kun ba kumanta ba aka karya masa hakuri hakuri shi yana zubar da jini daga bakin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama goshin sa yana kwararar da jini har yake cewa kaifa yuflihu qauman shujju wajha nabiyahu taya za a yi mutanen da suka kwararar da jini daga fuskan annabin su ci nasara Allah ya sauka mishi da fadin sa laysa laka min al-amr shay'un aka sauka mishi da wannan aya to a lokacin da Abu Sufyan kafin musuluntansa ya tsaya a kasan dutsen sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suna saman dutse an jikkata kware da gaske Abu Sufyan yake ce musu to an yi daya da daya kun rinjaye mu a yakin Badar mu ma gashi yanzu mun rama sai ce al-harbu sijan dama haka yaki yake yau gare ka gobe ga abokin gabanka haka kuma yaki yake yau ka ci nasara gobe abokin gabanka ya ci nasara amma yana da kyau mu fahimci in aka ce cin nasara a gurin yaki ba fa shine kashe mutane kawai ba malamai suna cewa in aka ce cin nasara a gurin yaki ɗayan uku ne ko dai aka kashe shugaban yaki la shakka wannan cin nasara ne duk yakin da aka kashe shugabanta to an ci nasara akan wannan al'umma ko kuma abu na biyu shine a dankwata abin da kake yakin akai a kwace ƙarfinka da kake da iko akan shi a hana ka yin wannan abin la shakka an ci ka da yaki ko da ko ba a kashe maka kowa ba amma an fito yakin amma an fi ƙarfinka kana ji kana gani abinda kake da'awa a kai abinda kake so a yin yanzu an kwace baka da wannan ƙarfin la shakka an ci ka da yaki an ci ka da yaki ko kuma ko da ba a hana ka yin abin ba na uku kenan sai ya kasance dai an dankwafe ka yanzu an daina jin motsin ka kila kana nan kana yin abin a boye amma kuma baka iya da'awa a kan shi baka iya ya muɗi da shi to duk yakin da ya haifar da waɗannan abubuwan shin yaki kenan to yakin da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani yakin da aka yi samu ɗayan abubuwa guda uku nan a ciki ila an gane abin da nake nufi babu wani yakin da za a ce yau gashi an kashe annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ciki da haka babu yakin da aka rinjaye manzon Allah ba yakin da aka hana da'awan annabi sallallahu alaihi wasallam bankafa a ce yanzu an yi yaki ko da ga annabin ga sahaba amma ba sa iya da'awa ko kuma abin da suke kai din ma ba sa iya yi to babu wani yakin da aka yi wannan to din an kashe maka mutane wannan ana kidan shi a cikin shahada ce dama duk wani wanda yake da wata manufa a duniya to ya shirya salwantar da jinani akan wannan abin kafin abin ya tabbata duk wanda yake tunanin zai iya tabbatar da babban al'amari da yake so duniya ta dauka ko wata al'umma gabaki ta dauka amma kuma bai shirye zai salwantar da jinani akan wannan ba to ta tsiniya da hauma yake yi ba zai cin makomi ba sai dai ta zama cikin rudani to wannan shine abinda makoman addinin musulunci a babin yaƙe-yaƙe babu yaƙin da zai hana addinin musulunci motsi saboda mene saboda la tazalu qa'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haqqi mansurin la yadurruhum man khazalahum wa la man qalat ma ta'ati amrullah Allah zai ci gaba da taimakon su. In ana zaman lafiya sai ta wa'azi sai ta karantarwa. Sai kaga an fara da'awa daga mutum daya. Sai kaga kuma da'awan ta zama ta gallabi kowa, duk wanda ya saba mata kuma ta zama mishi kikkika, ta zama mishi alaka. Ba kuma shi da yadda zai yi da ita. To da'awan gaskiya kenan. Ko ba a samun lokacin da aka rasa masu yinta. Da'awa ta gaskiya kenan. In kuma ta kai ga sai an fito da makami, to haka nan Allah subhanahu wata'ala zai ci gaba da taimakon gaskiya da masu gaskiya ila kiyamin sa'a har ya zuwa lokacin da alkiyama za ta tashi. To shine na Malik ya ce wa alfirqatin najiya almansurati ila kiyamin sa'a, wanda Allah zai ci gaba da taimakon su daga nan har tashin alkiyama. Malam ya ce ila kiyamin sa'a, kuma haka nan ya zo a cikin wancan hadisi da muka kawo yanzu, hatta abin nan wancan akwai wani hadisi da ke nuni akan cewa Allah zai cewa taimakon su ila kiyamin sa'a, na manta da matanin hadisin. Amma a wata riwaya wanda muka fi sani sai ta ce hatta ya ce amrullah, har ya zuwa lokacin da al'amarin Allah zai. To wannan al'amarin Allah shine ma'anin ila kiyamin sa'a, saboda mun sani cewa alkiyama za ta tsayu ne akan mutanen da yake kafirai a shararai. A cikin hadisi wanda al-Imam Muslim ya rawaito, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taqumu sa'a hatta la yuqala fil ardi Allah Allah, alkiyama ba za ta tashi ba har sai ta kai ga adoran ƙasa gabaki ɗaya ba a kiran sunan Allah, ba a faɗin Allah, wannan sunan ba a faɗin shi gabaki ɗaya, ba a faɗin shi. A kansu ne alkiyama za ta tashi. A wani hadisi in ka ɗauki ashratu sa'a za ka ga yana bayani akan cewa wai baqa shirarul khalqi, daga nan sai a shararen halitta, mafi sharran halitta sun za su wanzu a ban ƙasa, wa alaihim taqumu sa'a, a kansu ne alkiyama za ta tashi. Da haka alkiyama za ta tashi ne akan mutane a shararai kafirai fasikai. To ina mummune? Mummune hadisi ya zo wanda al-Imam Muslim da al-Imam Hakim da waɗansu daga cikin malamai da yawa sun fitar da wannan hadisi cewa ya ba'atha Allahu rihan, Allah subhanahu wata'ala zai aiko wata iska a ƙarshen zamani. Wannan ana maka batun dujel ya riga ya bayyana tun daga kan mahadima. Mahadi ya riga ya bayyana, ya yi da awasa, ya tabbatar da gaskiya, ya ɗora mutane akan turba mai kyau. Ana cikin wannan dujel shi kuma zai bayyana. Dujel shi kuma ya zo ya yi da awasa akan ƙarya, akan bata, ya halakar, ya taɓar da mutane, ya ruɗi mutane, ya samu magoya baya masu son kyaɗe-kyaɗe da ƙyale-ƙyale. Su ne za su raka abin nan dujjal, masu son kiɗe-kiɗe da ƙyale-ƙyale daga cikin Yahudu da masu bin tafarki irin nasu. Duk wanda kaga yana son kiɗe-kiɗe da ƙyale-ƙyale, to ba mamaki idan dujjal ya bayyana zai bi shi, domin manzon Allah sai ya faɗi wannan. To duk dujjal ya zo ya gama wannan ɓatarwan da halakarwa, ana cikin nan annabi Isa alaihi salatu wassalam ya sako duniya. Daga nan suka haɗu da mahadi, aka yaƙi dujjal, aka fafata ƙwarai da gaske, aka yaƙi dujjal, aka yaƙi sauran Yahudu har aka ga bayansu. Daga lokacin nan sai Allah subhanahu wata'ala ya nufaci duniya ta zauna cikin aminci da imani, wanda a lokacin nan har manzon Allah yana fatan cewa duk maciji da maciji da mutum sai ga ana alaka, ba wani tsoron maciji a wannan lokacin. Duniya ta cika da aminci, ga yalwan arziki, ga natsuwa da kwanciyar hankali. An daina maganin kidnapping a wannan lokacin, an daina maganin sata, an daina maganin fashi da makami, komi ya tafi daidai. Duniya kawai ta koma akan wata irin turba mai dadi mai natsuwa har yanzu a lokacin da Allah subhanahu wataala zai tafiyar da Annabi Isa alaihi salatu wassalam Annabi Isa ba duniya duniya dai tana nan akan wannan turba na imani da jin dadi da natsuwa da walwala to yayin da Allah subhanahu wataala ya nufaci kusantowar tashin kiyaman gab da gab to a lokacin nan ne sai shine wannan hadisi ke bayani yab'ath Allahu rihan sai Allah ya aika wata irin iska rihuha rihu miskin kanshin iskan iskan tana kanshi irin na sararin almiski haka ne iskan take da irin wannan kanshin wa masaha masal harir wato taushin iskan da dadinta taushi kamar na alhariri wannan misali ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada a wata riwaya ya ce hiya alyan min alharir iskan ta yi rafa-rafa iskan mai taushi ne kamar yadda ka san alhariri yana da taushi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani cewa wannan iskan za ta zo ne kamar yadda ba cikin waɗansu riwayoyin min qibali shani daga nahiyar yankin ƙasar sham daga nan Allah zai aika wannan iska a wata riwaya ya ce min qibali yaman daga nahiyar ƙasar yaman Allah zai aika wannan iska malamai suka ce mai yiwuwa iskan guda biyu ne wata za ta zo ta yaman wata za ta zo ta ƙasar sham waɗansu malamai suka ce mai yiwuwa kuma za ta fara da ɗaya daga cikin waɗannan garuruwan ne kila za ta fara daga yaman ta tunkuɗo ta tunkuɗo ta tunkuɗo sai ta zo ƙasan sham daga nan ta mamaye duniya ko kuma ta fara daga ƙasan sham ta tunkuɗa ta tunkuɗa ta je ƙasan yaman daga nan ta mamaye duniya gabaki ɗaya wannan iskan idan ta zo manzon Allah ce fala tatruku ahadan fi qalbi misqala dharratin min imanin illa qababat ba za ta bar wani mutum da ke da imani ba ko misali zarratin sai ta karɓi ranshi a wata riwayan ya ce ba za ta bar wani mutum wanda yake da misali zarratin min khairi inda yana da wani alkhairi wanda akwai babu wani alkhairi kuma bayan imani ya ce min khairi au imani shakkun min arwami iskan ba ta barin wani mutum mai imani ko ne alkhairi ba ce sai ta karɓi ransa a wata riwayar riwayoyi ne in ka duba littafin da suke magana akan asharatus sa'a a wata riwayar manzon Allah ya ce iskan idan ta zo mai taushi mai ƙanshi shi yasa manzon Allah ya sifanta ta da alyanu min alharir aka ce saboda a rausa samun mummune masu imani to iskan idan ta zo tana kaɗawa ga ƙanshi ga daɗi mai taushi manzon Allah ce ta hammatan mummune take shiga kenan ko an sa maka oxygen a wannan lokacin sai iskan ta bi ka ba lalle sai lalle ka sake ta da hanci ba annabi ya ce fa ta'khuzuhum tahta ababihim ta ƙarƙashin hammatansu iskan za ta zo ta shiga duk wanda iskan ta ji ta nan ta ji ta ƙarƙashin hammatansa ko ya shaƙe ta magana ta ƙari zai mutu zai bar duniya sai ya kasance fa yabqa sharabul khalq sai ya kasance wanda za su rage a duniya gabaki ɗaya mafi sharar halitta ne kuma a kansu ne alkiyama za ta tashi to wannan iskan da Allah zai aiko ƙarshen zamani ta ɗauki rayukan mummunai to ita ce hatta ya akiya amurallahi shine ma'anan haka za su dawwama a cikin taimakon Allah suna kan gaskiya suna tabbatar da gaskiya har ya zuwa lokacin da al'amarin Allah zai mun san menene al'amarin Allah yanzu aiko shine wannan iskan da Allah zai aiko a gab da ƙarshen duniya wanda za ta ɗauki ran mummune gabaki ɗaya to shine yake cewa al-mansura ila qiyamis sa'ati su wane kenan ahli sunnati wal jama'a su ne ahli sunnati wal jama'a wannan badal ne na alfirqatin najiya ko kuma al-mansura ahli sunnati wal jama'a zaka ce kenan gurin karatun
اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة أهل السنة والجماعة ريكا تنشي بدل سوانيني وانا أكيدا سوانيني أكيدا أهل السنة والجماعة سواني أكيدا أهل السنة والجماعة وأهل السنة كما ريد مكثني ما أنا سنة شيني تفركين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبين دي قدرتا abin da ya furta abin da ya aikata abin da ya tabbatar da kasancewar shi a matsayin tafarkin Allah ko kuma abin da aka tasgo na halayen shi da sifofin sa wannan su ake kira da as-sunna to wannan ita ce aqidar ahlus sunna wadanda suke jibinta kansu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zantuttukansa da aikace-aikacensa da kuma dukkan abin da ya tabbatar a matsayin addinin Allah to wannan ita ce aqidar su wal jama'a kuma sune al jama'a ma'anar su shine kamar da kaji kowa ma da ya san ma'anar al jama'a ni ne aka ce al jama'a waɗansu cincirin dan jama'a cincirin dan taruwan mutane amma a cikin sunna in aka ce al jama'a ana nufin as-sawab al-a'zam cincirin da mutane cincirin da mutane waɗanda suka tabbata al-haqq as-sarih waɗanda yake ijtama'u al-haqq as-sarih min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suka yi cincirin do suka miƙa wuya suka bada kansu ga littafin Allah da kuma sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda yake na farkon su sune sahabbai daga nan da waɗanda suka bi tafarkin su sune aljama'a domin malamai sun ta kai ko musu wane ne aljama'a amma duk da fassarar da suka yi ba yana cin karo da juna bane duk in ka tattara su zaka ji wasu malamai sun ce maka as-sawa abin nan aljama'a sune as-sawadul a'zam as-sawadul a'zam wato duhun jama'an nan masu yawa da suke kan gaskiya wadansu malamai kawai su ce maka as-sahaba sune aljama'a wadansu malamai su ce maka ahlul ilmi masu ilmi wadanda suke kan turba ne ilmi ilmi ko dama shine qur'ani da sunna shine asalin ilmi ai linda kaji an maganin ilimi to qur'ani da sunna wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda kaga ga annabi ga kuma al-huda shine al-qur'ani shine kuma ayin cikin suratul bayyana ta tabbata kad anzalallahu ilaykum dhikra Allah tabbata ya saukar muku da zikiri da ambato me wannan zikirin rasulan yatlu alaykum ayatillahi annabi yana karanta ayoyin Allah da haka al-kitabu was sunna shine al-ilmi to dan sama da sai su ce ahlul ilmi to duk in ka tattara fassaran sai ka ce al-jama'a sune as-sawab al-a'zam wannan duhun mutanen kirkin alladhina jitama'u 'ala al-haqq as-sarih wadanda suka tattaro akan gaskiya qarara min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallama min as-sahabati wa atba'ihim na daga sahabbai da waɗanda suke bin tafarkin sahabbai kenan duk wanda ya bi tafarkin sahabbai ko ba yana cikin su bane shi ma zai shiga cikin aljama'a in dai yana kan gaskiya da haka zai kasance sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da atba'uhum da atba'uhum da mutanen yau da mutanen gobe waɗanda suke kan qur'ani da sunna sune aljama'a kai akwai lokacin ma da aljama'a sukan ce walau min killa ko min kankantan mutanen da suke kan qur'ani da sunna ko da mutum ɗaya ne to lokacin nan ya zama shine aljama'a kamar da yazo a cikin asarin sayyidina abdullahi dan mas'ud wanda al-imam al-lalaka'i ya kawo shi a cikin sharh usuli ahadin abin nan i'tiqad ahlus sunna yace aljama'a yace su aljama'a su ne waɗanda suke kan gaskiya ko waɗanda suka dace da gaskiya aljama'a ma wafaqa alhaq walau kunta wahadak aljama'a sune waɗanda suke kan gaskiya suka tabbata akan gaskiya koda ko kai kadai ne ka tabbata akan gaskiya to a wannan lokaci kai ne aljama'a kenan aljama'a baya neman cincirin danyawan mutane yana neman ina kai wanda suka tsayo akan gaskiya in mutum ɗaya ne ya zama aljama'a in su biyu ne in su goma ne in sun kai su dubu sun zama aljama'a da ka ba yawan shi ne ma'aunin ba bal ma abin da Qur'ani ke nuna mana a mafi yawan lokaci yawa sharri ne wato yawan yana nuni akan zuwa ga sharri ka dubi Qur'ani da zaka ji yana faɗin walakinna aktharan nas la ya'lamu walakinna aktharahum yajhalun walakinna aktharan nas la ya'qilun zaka ga inda Allah ya kawo mafi yawan akan bata jahilai ne ba su da ilimi ila an gani wani guri ka ji ya ce kalilan ma tu'minu kalilan kaza sai ka kawo kalil su ne suke kan gaskiya da haka ba cincin da yawa da yawan jama'a kadai shi ne ma'auni ba ma'auni mun bayani akan sunna aljama'a kuma ka ji ma'anan jama'a wannan aljama'a ya zo a cikin wancan hadisi da muka kawo a farko da yake bayani akan cewa satafariqu ummati ala 73 firqa al'umma ta za ta rabu gida 73 kullaha fi nari illa wahida da aka tambaye shi sai ya ce hiyal jama'a aka tambaye shi su wane ne a wata riwaya sai ya ce man kana alama ana alaihi al-yawm wa ashabi a wata riwaya sai ya ce hiyal jama'a ita ce aljama'a to kaga aljama'an nan asali ne daga cikin sunayen da ake kiran ahlus sunna sunna kuma ya tabbata a cikin hadisai da yawa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin gayinan ya zo a cikin wancan hadisi to da wannan sai ya nuni kenan akan cewa ahlus sunna suna da waɗansu sunayi waɗanda ake kiran su da shi amma duk in ka tattara shi zai koma maka zuwa ga abu ɗaya ne zai ko tattaro zuwa ga kan wannan sunnar ta farkin annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai wanda ke shine Qur'ani da kuma ainihin shari'ansa na annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai sunaye da malamai suke kiran ahlus sunna waɗansu ya zo a cikin nassi waɗansu kuma an kalli aikace-aikacen ahlus sunna ne sai ana kiransu da wannan suna amma duk dai abin da yake nufi kenan anan da ya kaji ana kiransu ahlus sunna wani lokaci ana kiransu ahlus sunna wal jama'a akan haɗa musu duka guda biyu wani lokaci akan kira su kawai aljama'a to wannan ita ce aqidar jama'a in aka ce jama'a sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da waɗanda suka bi tafarkin su da kyautatawa wani lokaci akan kira su akan kira ahlus sunna akan kira su da waɗansu sunaye kaman kaji an ce musu ahlul asari ko ahlul hadisi in kaji an ce ahlul hadisi kamar magabata zamanin su al-Imam Ahmad bin Hanbal ahlus sunna ana ba su sunan ahlul hadisi ila an gane ahlus sunna akan ba su sunan ahlul hadisi me yasa saboda a wancan zamani kowa yana cewa ai mu ahlus sunna ne mu ma ahlus sunna ne amma su waye suke kan turban sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai na gaskiya a wannan lokaci ahlul hadisi malaman hadisi waɗanda suke fassara Qur'ani da sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba waɗanda suke fassara Qur'ani da fahimtarsu da ra'ayinsu ko da ra'ayin malamansu ba ila an gane za ka ji kowa yana iya jidinta kanshi da ahlus sunna to amma ina wanda zai ɗauko sunnan annabi na hadisai ya riƙa fassara Qur'ani da shi to a wannan lokaci ne suka yi karanci sai ya kasance ahlul hadisi su ne suka ci rututa a wannan zamani su ne suke tsaye akan turban annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai to a wannan lokaci ahlus sunna kawai sunan su ahlul hadis domin ana iya samun mutum ya zama imamun fi sunna imamun fil hadisi ana iya samun mutum kuma ya zama yantani ila sunna wala yaqulu bil hadisi kamar yan sabanin mu da mafi yawan kungiyoyin bid'a ai aka a cikin hadisai ne a cikin hadisai ne zaka ji wani zai fito ya ce maka shi ma ahlus sunna ne kamar ɗan dariƙa suka ce su ma ahlus sunna ne ai suka faɗi su ma ahlus sunna ne amma menene ke tantance tsakankanin sunnan mu na gaskiya da kuma sunnan su ta ƙarya a dauko hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam in aka dauko hadisan annabi sai a ce to a ina Allah yake mu sai mu ce muna da hadisai da suke nuni akan cewa Allah yana sama su kuma sai su ce ba sai da wannan ba ai Allah na ko ina to kaga hadisi ya tantance mana hadisi ya tantance mana ire-iren waɗannan abubuwan shi yasa ahlul hadis suka ci rututa suka zama sune ahlus sunnati wal jamaa a zamanin su al-imamu ahmad bin hanbal to ana kiransu ahlul hadis ana kiransu ahlul athar ana kiransu ahlul athar ana ma kiransu as-salafiyyun wato masu bin tafarkin magabata salafus salih wa yattabi ghayra sabilil mu'minin sune as-salafus salih to as-salafiyyun masu bin tafarkin magabata annabi da sahabbansa da tabi'ai da tabi'u tabi'in sune as-salafiyyun musamman wannan sunan ya samu tagomashi daga baya-baya ba wannan zamanin nake maka tadi ba daga baya-baya shekaru 600-700 in aka ce madhhabus salaf as-salafiyyun to ana nufin ahlus sunnati wal jamaa shi yasa malamai da yawa sun yi littattafai akan sunna a matsayin aqida ba sunna a harshen malaman fiqh ba mun sha tantancewa tsakankanin bambancin sunna a harshen malaman aqida da malaman hadisi da kuma sunna a harshen malaman fiqh mun sani cewa sunna a harshen malaman fiqh abin da yake ba wajibi ba amma in kai Allah zai baka lada amma ba wajibi bane amma sunna a wurin malaman tauhidi ko malaman hadisi ita ce shari'an annabi sallallahu alaihi wa sallam ko yana da alaka da aqida ko yana da alaka da ibada to amma malaman tauhidi su suna rinjayar da janibin aqida in suka ce as-sunna to suna nufin aqidan annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa to akan wannan shi ma sun yi rubuce-rubuce sun kira wannan babin da sunaye daban-daban zaka ji wadansu malamai sukan kira aqidan ahlus sunna sai littafi akai sai samu shi littafi as-sunna kawai sunan shi kenan as-sunna wannan zaka iya ganin waɗansu littattafai wato wanda aka rubuta mustaqilla za kuma ka iya ganin as-sunna a cikin waɗansu manya-manyan littattafan hadisi kamar idan ka ɗauki sahih bukhari zaka ga kitabu as-sunna in ka ɗauki sahih abin nan sunan abi dawud zaka ga kitabu as-sunna duka sunan da suke nufi shine abin da ke da alaka da aqida abin da ke da alaka da wato ainihin imaniyat abin da ke da alaka da imani abin da ke da alaka da aqida to ko a bukhari ko a sunan abi dawud ko a cikin manya-manyan littafan hadisin zaka ga irin wannan wani lokaci kuma zaka ga malamai kawai sun rubuta littafai kawai sunan shi as-sunna kaman al-imam ibn abi shayba yayi littafi as-sunna al-imam ahmad bin hanbal yayi littafi as-sunna al-imam ibn abi asim yayi littafi as-sunna abdullahi bin imam ahmad bin hanbal yayi littafi as-sunna abubakar al-khallal yayi littafi as-sunna ahmad bin furat yayi littafi as-sunna al-afra yayi littafi as-sunna ibn abi hatim yana da littafi as-sunna ibn abi dunya ibn jarir al-tabari al-imam al-tabarani al-imam al-lalaka'i duk sun yi littafi sun sanya ni suna as-sunna wani lokaci kuma zaka ji sun kira littafin da suna at-tauhid duk dai aqidan ahlus sunna ake tabbatarwa kamar kitabu tauhid na al-imam ibn baqa ko al-kitabu tauhid na al-imam ibn khuzaima ko kitabu tauhid na al-imam ibn manda duka sun yi littafai sun kira shi da suna kitabu tauhid haka nan wani lokaci zaka ji sun kira shi da sunan al-iman ko kitabul iman kamar al-qasim bin sallam abu ubay yayi littafi kitabul iman duk dai yana batu ne akan aqidan ahlus sunna haka nan shaykhul islam ibn taymiya shi ma yana da littafi al-iman sannan wani lokaci zaka ji sun kira littafi da suna ash-shari'a duk dai abin da ake nufi shine aqidan ahlus sunna kamar al-imam abubakar al-ajurri yayi littafi ash-shari'a kitabul shari'a abinda yake tabbatarwa a ciki ita ce aqidan ahlus sunna wal jamaa. Wani littafi wani lokaci kuma sai ka ji malaman sun kira littafin sharhus sunna, sharhus sunna, kamar al-imam al-muzni yana da littafin sharhus sunna, al-imam al-barbahari yana da littafin sharhus sunna, amma ban da sharhus sunna na al-imam al-bagawi wannan littafin fiqhuhu fiqhul hadith zai kawo maka hadisi sai tattauna akai ba irin wannan ba. Abadin aqida muke bayani sharhus sunna irin na al-imam al-barbahari ko na al-imam al-muzni ko kuma wani littafi kaje sun sanya ma wani lokaci su sanya ma littafi suna usulus sunna kamar al-imam abdullahi ibn adi zamani yana da littafi usulus sunna. Wani littafi wani lokaci kuma sai su kira shi aqidatu salaf wa ashabul hadith kamar da al-imam abu usman as-sabuni ya rubuta littafi aqidatu salaf wa ashabul hadith. To ala ayyan diddai wannan wai wani san ka fahimci cewa as-sunna ko al-jama'a littattafan da suka yi bayani akan aqidun nan zaka ji sunayen su yakan zo da yanayi daban-daban amma diddai in ka tattara su zaka koma akan abu guda ɗaya ake magana. To wanne ne aqidan malai cewa huwal imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al-maut والايمان بالقدر خيره وشره ان شاء الله تعالى نني غبن da zamu tashi satin sati mai zuwa abinda muka fadi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka kuskure Allah ka gafarta Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya idan akwai tambaya daya muna iya amsa insha Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.